This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 da kuma 16. A jamhuriyar Niger za ku iya kama mu a gidajen radio amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da ma Dalol FM. Sannan muna nan ko da yaushe akan internet wato a voahausa.com. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci na ranar 29 ga watan Oktoba shekarar 2015. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Aliyu Mustapha Sokoto. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu da ke zuwa muku a zagaye na uku a wannan rana. Da farko ga kanin labaran duniya.
To Mahmud, hukumar zabe ta Tanzania ta faɗi wanda ya lashe zaben shugaban wannan kasar. Sannan shugabannin kasashen Afirka na India suna ci gaba da tattauna hanyoyin da za su bunƙasa harkokin kasuwanci, yayin da ita India ɗin take jayayya da China a Afirka ɗin. Ba haka, China ɗin ta soke manufar don ta tada ta daɗe tana amfani da ita na tilasta mutanen ƙasar kowane gida a fi ɗaya ko ɗaya.
To a Najeriya za ku ji cewa ɗan takarar kujerar gwamna a jihar Plateau a ƙarƙashin jam'iyyar PDP a zaben da ya gabata, wato sanata GNS Pajok ya rasu.
To da ranar yau ne dai muka samu labarin cewa shi sanata Gyan Yam Shok Pajok, wanda kasan an fi sanin shi da GNS Pajok, ya rasu a ƙasar India, inda ya yi kwana biyu yana jinya.
Za kuma mu leƙa jamhuriyar Nijar domin jin ra'ayoyin 'yan ƙasar kan hukuncin da kotun ECOWAS ko kuma Sidi Yawo ta yanke na cewa a biya iyalan tsohon shugaban ƙasar Buhari mai nasara diya, wato na sefa miliyan 450 saboda kisan da aka mai. Sannan muna nan tafa da shirin sai bango ya tsage wanda Jummai Ali za ta gabatar. Amma bari mu fara da shan labaran duniya.
To jama'a, barkanku da wuni. Hukumar zaben Tanzania ta ce dan takarar jam'iyya mai mulki John Magufuli shi ne ya lashe zaben shugaban ƙasar da aka kammala ranar Lahadin nan da ta wuce. A yau ne Alhamis hukumar take tabbatar da cewa lalle dan takarar jam'iyyar ta CCM shi ne ya kada abokin takarar shi Edward Lowassa na jam'iyyar Chadema da kashi 58 cikin 100 na ƙuri'un da aka jefa, yayin da shi Lowassa ɗin ya samu kashi 40. Sai dai kuma tun ma kafin a bada wannan sakamakon, shi dan takarar adawar Lowassa ya ƙi amince da alƙalinmu. Kuma yau Alhamis ma kamfanin dallancin labaran AP ya ce Lowassa ya sake watsi da sakamakon, yana zargin hukumar zaben da danne haƙoƙin mutanen Tanzania da su zaɓi wanda suke so. Daman dai an sa ran cewa shi zaben na ranar Lahadi na shugaban ƙasa da 'yan majalisun tarayya har da larduna ya kasance zaɓe mafi kusanta tsakanin su 'yan takara ɗin. Shugaban Tanzania ne yanzu Jakaya Kikwete dai zai sauka daga kan kuragar mulki bayan da ya kammala wadodinsa biyu na mulkin.
Shugabannin ƙasashen Afirka da na India na ci gaba da tattauna hanyoyin inganta dangantakarsu da bunƙasa matakan kasuwanci a tsakaninsu. Shugabannin ƙasashen Afirka sama da 40 ke halartar wannan taron koli, inda India ke tayin kashe dala miliyan 10,000 don ƙarfafa ayyukan raya ƙasashen na Afirka. Wannan taron koli, wanda shine irinsa na uku da aka taɓa yi tsakanin ƙasashen, shine ya fi janyo hankalin shugabannin na Afirka, don kusan dukkan shugabannin ƙasashen Afirka 54 na halartarsa. Rahotanni sun ce India na ƙoƙarin jayayya ne da China wajen neman girka kanta a harkokin ciniki da ƙasashen na Afirka. Sai dai kuma duk da cewa cuɗanyar kasuwanci tsakanin India da Afirka ta ruɓanya sau biyu zuwa dala miliyan 70,000, har yanzu tana bayan China, wacce kasuwancin da take da ƙasashen Afirka ya zarce na dala miliyan 200,000.
To muna baku labaran duniya daga Washington. Kashinta dai China ta soke manufar nan tata da ta daɗe tana amfani da ita na tilasta mutanen ƙasar haihuwar ɗa ko 'ya ɗaya tilau Ahadin. Yanzu an yadda kowane namiji da matarsa su iya haihuwar yara biyu. A yau Alhamis ne aka ba da sanarwar wannan canjin bayan wani dogon taron mahukuntan ƙasar da aka yi a birnin Beijing. To sai dai kuma masana sun ce duk da cewa wannan canjin abin ayaba ne, da ƙyazzan zai iya taimakawa ita China ɗin ta iya shawo kan ƙalubalen da take fuskanta na raguwar yawan mutanen ƙasar masu ƙarfin yin aiki. A shekarar 1980 ne dai China ta kafa dokar ƙayyade yau kowane gida haihuwar ɗa ko 'ya guda ɗak, a wani ƙoƙarin shawo kan ɗimbin yawan mutanen ƙasar da ke bunƙasa, wanda ya sama tafi ƙasa, wato ta zama ƙasar da a duniya ba wanda ya kai ta zunzurutun yawan mutane.
Wakilan kasashen duniya da dama na taro a birnin Vienna don warware bambancin ra'ayin da ke tsakaninsu akan inda za a bullowa maganar makomar Syria da kuma shugabanta Bashar al-Assad. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry, wanda ya isa birnin na Vienna a yau Alhamis, ya ce wannan taro shine mafi inganci ta neman hanyar wato magance yakin da aka share shekaru hudu rabi ana gwabzawa a kasar ta Sham. Malata taron sun hada da jakadun kasashen Amurka da Rasha da Saudi Arabia da Turkiya da kasashen Turai. A gobe Juma'a za a bude wa karin kasashe kofar shiga taron, ko da yake kuma taron ba zai sami halartar ko ɗaya daga cikin wakilan gwamnatin Syria ko na kungiyoyin adawan da ke neman kifar da ita ba.
To, a ƙarshe, majalisar dokoki ta kasashen Turai ta ba da babbar kyautar yabo ta bana ta kare haƙoƙin bil'adama ga wani balarabin ƙasar Saudi Arabia mai rubuce-rubuce a kafofin watsa labarai na duniyar gizo, wanda aka yanke mishi hukuncin ɗaurin shekaru 10 da bulala 1000 saboda ya yi soke da mirin shehu na malaman Islam na ƙasar tasu. Da yake ba da sanarwar ba da lambar yabon yau Alhamis, shugaban majalisar dokokin ta Turai Martin Schulz ya ce hukuncin da aka yanke wannan matashin mai suna Raif Badawi yana ɗaya daga cikin hukuncin azaba mafi muni da suka taɓa gani an yanke a kan wani. Mr. Schulz ya ce ya yi magana da sarkin Saudiya da ya neme shi da ya sa a saki Badawi ta yadda zai iya zuwa Strasbourg a cikin watan Disamba ya karɓi kyautar tashi. A cikin shekarar 2012 ne da aka kama shi Raif Badawi bayan da ya fito da wani shafin duniyar gizo da mutane suke iya bayyana ra'ayoyinsu kan al'amuran addini ko siyasa. Kuma ko bayan ɗaurin shekaru 10 da bulala 1000 ɗin a yi mishi tare zunzurutun dala
1,066. To, labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tauratani daga Jihar Plateau da ke tsakiyar arewacin Najeriya na cewa ɗan takarar kujerar gwamna ƙarƙashin jam'iyyar PDP a zaben da ya gabata, wato Sanata Gyanyam Sham Pajok, wanda aka fi sani da GNS Pajok, ya rasu. Mr. Pajok, wanda a da malamin jami'a ne kafin ya shiga harkar siyasa, ya rasu ne yana mai shekaru 49. Ɗazunan na tambayi wakilin muryar Amurka da ke Jos, wato Zainab Babaji, game da wannan rashi da aka yi, ga kuma ƙarin bayanin da ta mun.
Eto, da ranar yau ne dai muka samu labarin cewa shi Sanata Gyanyam Sham Pajok, wanda ka san an fi sanin shi da GNS Pajok, ya rasu a kasar India, inda ya yi kwana biyu yana jinya. Sannan wato akwai wani kaninsa kuma shi ne mai hulɗa, ko kuma mataimakinsa mai hulɗa da manema labarai, wato Chuang Dung. Shi ne ya tabbatar min da rasuwansa, cewa ya rasu da safen yau.
To, Zainab, dama ya ɗan jima yana jinya ne ko ku dai abin ya zo ne kwatsam kawai aka garzaya da shi ƙasar ta India?
Gaskiya ya kun biyo yana jinya, don kasan ya yi takarar gwamna a nan Jihar Plateau tare da wanda gwamna mai ci yanzu Simon Lalan kenan. To, ko lokacin da yake takarar akwai alamun ciwon a jikinsa, sai dai kuma da yake yana neman takara dai yakan yi yawo da cutar dai haka. Amma daga baya sai aka daina jin duriyarsa, saboda ya sha fama da ya kwanta ya tashi. Daga ƙarshe dai kuma aka kai shi can ƙasar India, inda a wurin ya cika. Idan ka tuna, a cikin wannan mako ne ko kuma farkon wannan mako kenan, aka yanke hukuncin wato karar da shi ya kai, ko kuma jami'iyarsa ta PDP ta kai, inda yake kalubalantar zaben shi Simon Lalon kenan. Sannan kuma kotu ta yanke hukunci inda ta yi watsi da karar wanda aka ayyana shi Simon Lalon a matsayin gwamna.
Kamar wacce irin gudunmawa shi Janus Pajok ya bar a siyasar Plateau, ganin cewa ya taka rawa a matakai daban-daban, ya yi sanata da ke wakiltar tsakiyar Jihar Plateau?
To, a gaskiya, a ni yanda ma na san shi GNS Pajok, wato shi matashi ne mai kwazo, kuma idan ka bi tarihinsa ya yi ayyuka tsakanin matasa sosai kafin ma ya shiga aikin siyasa gadan-gadan. Wato shi tsohon gwamna Jonathan shi ya janyo shi a gidan gwamnati, sannan ya yi ayyuka a gidan gwamnati kafin bayan rasuwan tsohon shi sanata Jiang Danton kenan, wato sai shi kuma yayi sanata, yayi takarar sanata sai ya samu karbuwa kuma sosai daga dukkan jama'a, ya ci wannan zaben. Kuma a lokacin da ya ci zaben nan, a gaskiya ka san shi yanda ya fito, shi yanda ake samun tashin hankali ne musamman a Jasta Arewa da Barkin Ladi da Riyom Minna. Kuma abinda ya fi bani sha'awa shi ne yanda ya dinga haɗa kan mutane, don na yi ta bin ayyukan da yake yi a tsakanin Fulani da su ƙabilan Birom, yana haɗa su taro, yana taimaka ma mutane da taimako, wato kamar na kuɗi da waɗansu abubuwa. Wato zamantakewansa da jama'a dai a gaskiya yana da yayi ayyuka sosai.
Duniya ko an mutu ya huta, ko an mutu ya huta, mutu a rigan kuma tarihi ya nuna, mutu a rigan wannan, mutu a rigan wancan, mutu a rigan wancan.
Saboda Allah sai mu ci Allah ya kyautata ta mu ƙarshen. Sai dan jima a shirin mu na dare, muna so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan shelar da rundunar sojin Najeriya ta yi na cewa tana neman wasu 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram su 100 ruwa a Jallo. Shin wace irin gudunmawa za ku iya bayarwa? Lambar da za ku kira mu ita ce 2022-2655-2655. To amma kafin nan bari mu leƙa Jamhuriyar Nijar, inda al'ummar ƙasar ke ci gaba da bayyana ra'ayinsu bayan da kotun ECOWAS ko kuma Sidiyawa ta yanke hukuncin cewa a biya iyalan tsohon shugaban ƙasar Buhari mai nasara diya kan kisan da aka mai. A ƙarshen makon da ya gabata ne kotun ta ce a biya iyalan nasa miliyan 450 na sefa a matsayin diya. Ga ra'ayin da wakilinmu Yusuf Abdullahi ta turo mana daga birnin Yamai.
Siraji Isa, shugaban ƙungiyoyin fararen fulla a Jamhuriyar Nijar. To hakika wannan wani babban ci gaba ne dangance da wannan kashin gilla da aka wa tsohon shugaban ƙasa cewa da General Buhari mai nasara. Mu a matsayinmu na ƙungiyoyin fararen hulla, hakika abin ya gamsar da mu ƙwarai matuƙa, saboda wannan ci gaba ne kuma wannan farkon inda gaskiya za ta bayyana kenan. Sai dai abinda ba mu ji daɗin shi ba shi ne kotun hakika ba ta yi zance kamar irin bincike wanda ya kamata a ce an yi ganin cewa an gano suwa ne suka yi wannan aika-aika, suwa ne adda hannu dumu-dumu, kuma suwa ne saboda iyallan ma marigayi su san ga waɗanda suka yi kashin gilla, in ma yahewa za su yi, in ma abin da za su yi wannan oho ba ne.
Sunana Alhaji Abdi Idi Dima Tambola. Ni abin da nake so ɗan uwan bare tun da sai da yawo ta bada sakamako in je abin da muke nema. Mu ma mun taimaka fartun mai taimaka a rungumin karara. Yau shara'ar rai Allah ke yinta, ba su in ba mutum bai iya shara'ar rai. Wanda suka ce bare za su ga muwa da Allah a ranar gobe.
Dan mara fasula ne daga yamma a jamhuriyar Nijar. Ita diya daban take, wani zance ne daban wannan diya. Amma ai ita yallan bare abinda suka so su sani, su san suwa ne ne adda ruwa da tsaki cikin wannan gisin gilla. To sai ya zamana a kunnin tsarin mulkinmu kama an nuna an yahe da cewa ba dole sai an san suwa da wane ba suka aikata samci ba.
Sunana Suleiman Muhammadu, ina roko famikin bare su amsi wannan jiya.
Kuma da ra'ayin wasu 'yan jamhuriyar Nijar kenan game da hukuncin da aka yanke na biyan tsohon shugaban ƙasar Buhari mai nasara, wato iyalansa, a biya su diya kenan. Furtuni daga birnin Ila-Ife da ke kudancin Najeriya na cewa tuni dai sabon sarkin da aka naɗa ya isa birnin na Ila-Ife. Wakilinmu Hassan Umar Tambuwar ya tattauna da sarkin Hausawa Alhaji Mahmud Abubakar, ga kuma tambayar da ya fara mai cikin wannan zantawa da suka yi.
da yake yanzu masabon oni na Efe ya shiga birnin Ile Efe, to menene ya rage a al'adance da ake yi?
Al'adance ga mu zai kwana kamar 20 bai fito ba tukuna.
Yana ina kenan?
Yana wurin dai a abubuwan da nasu na al'ada.
Kamar me kenan?
A ka san wannan sani wannan wajen suwes. Sai dai an ba da bayani dai mace da namiji, babba da yaro mu je tare kuma mun je tare. Kuma an fito sosai ko daina daga Ikire iyakan Kushin State har zuwa Fada jama'a ne. Ko da yake mu mun zauna wurin masu zaben sarki wanda in yazo a gaban shi zai zo ya durkusa shine lanwa anan yin lefe sune masu zaben sarki bayan ai kowani irin abu
shi oni na Efe da aka zaba idan ya cika kwanaki 20 a cikin wancan gidan shi kadai yana zaune
ko 20 ko 21 na'am
bayan ya gama waɗannan kwanaki 20 ko 21 sai kuma mi
sai akwai koba ta bayan gida ta can zai shigo fada
to idan ya shigo fada fa
a yin shigo fada kuma sai zancen nadi
bayan an nada shi kukun zo ku yi mu bai'a gare shi ko akwai wani abu da za a yi a cikin gari domin murna ko nuna jin dadi game da wannan bukin
ai din ji amma kai wannan murna kam ko sai da kam ki dinki da raye ne yan makaranta ne ko wani irin sana'a amma sai da awaki ne mutum ya dige jiya akuya a hannu amma sai da giya ne ga shama Allah mu ko mu je mu zikiri mu yaduwa
to hali yanzu wani yanayi ake a birnin Ile Efe
yanayi ne na farin ciki gurin ko ka tarar kama goya juna saboda ni kan tun bakin rayuwa na ban taba ga an zani sarki kuma an mutunta lamarin irin wannan sarki
Alhaji Mahmud Abubakar kenan wato sarkin Hausawa a birnin Ile Efe yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Masu sauraron filin sai bango ya tsage assalamu alaikum Jummai Alike farin cikin gabatar muku da wannan shirin Yau zamu maimaita shirin da muka gabatar kwanaki da Dr. Muhammad Bello na asibitin tuna da rakiya dake Kaduna wanda ya amsa tambayoyi akan kiwon lafiya.
Umar Sadiq ne tambayar da nake ita cin yanzu likita me zai dada ba wa mutanen kasanmu Najeriya da ma duniya game da allurar rigakafin polio domin su yadda a rika wa ƴaƴansu domin wannan saboda bakin jinin ma polio din ya sa har ma ana hana yi wa yara ma su ci gajiyar amfanin kaman irin ta tari shika ko mashako ko sarki hakora da ake fada wacce shawara likitan tsayar ko jan hankali
na'am shawaran da zan ba su kuma jan hankalin jama'a ga su rika ba ana ma ƴaƴan su wato wannan rigakafin shine a yanzu duniyar ba kaman da bane yadda zaka ce ai babu kwayan cuta da sauransu da yawa yanzu kwayan cuta ne ta kowanne suna nan da yawa kuma kana iya suna yaduwa ta iska suna iya yaduwa ta yara suna wasanni da junansu su kamu da wa'annan cututtukan shi wannan maganin rigakafi na polio bai da wani lahani bai ba wani nakasa da yake jawo mu jariri in akai masa kuma za ta kare shi daga samun wata nakasa nan gaba domin idan polio ta shiga jikin shi za ta iya sa yin nakasa kuma ya zama wani matsala mai girma to amma idan ka bashi wannan digon maganin polio din shikenan ya rubu da wannan ya samu kariya ga wannan to wasu sukan dauki shi gurgurguwar shawara ce daga makwabta ko kuma abokane ko kuma kawai suna jin wani yayi magana cewa ai turawa ne ke son su karka samu ko kuma suke son su yi mana wani lahani a jikin mu ko sun ba sa son bakar fata ko ba sa son wato wani jinsi da sauransu to sai ka ga wato ire-iren wannan haka yana faruwa wanda idan da tura na da niyan kashe mu ko kuma suna da niyan su kawo da duk yanayin yawan jama'a bakar fata da ke abin nan menene yafi sauki da dan adam bakar fata muke amfani da shi abubuwa kamar Coca-Cola su Fanta su wane ne duk wanda su tura suke ko muke yawan sha kullun inda suna da niyan za su naka samu ko su kashe mu ai da wannan za su rika cikin shi yafi sauki su yi mana shi mu sha cikin Coca-Cola duk ba bikin da zaka je ba taro da zaka je ba gidan da zaka je kauye da garni da ba za a ce ma an sha Coca-Cola ko Pepsi ko wani abun nan ba to rashin wannan tunani da ya kamata mutane su yi su ga cewa ai inda suna so su halaka mu ne suna da hanyoyi da yawa daban masu sauki wanda ya kamata su ce za su iya halaka mu amma wannan taimako aka kawo wanda zai kare wa'annan jariran namu yaran namu daga kamuwa daga cutar da zai iya haddasa musu wani abu nan gaba a rayuwarsu wasu kuma za su ce ai polio ai bai kisa zai nakasa mutum to amma ai goma mutum ya kasance yana da lafiyarsa cikakke da a ce ya nakasa ba kafa ko wani abu ya same shi ya fi jin walwala ya fi jin daɗi idan aka ce komai ga uwansa da komai nasa lafiya kalau sabi da ka shawaran da zan bada shine wato jama'a su kokarin dai su bada hadan kan a rika musu wannan alluran da shi kuma sauran alluran rigakafin domin idan aka yi maka na polio aka mai yaron na polio shikenan ba zai kamu da polio ba aka mai na rigakafin tarin fuka ko na rigakafin tarin shika ko na rigakafin bakon dauro duk wa'annan aka yi masa ba fa zai kamu da wa'annan cututtukan bane to kaga an samu sauki kenan maimakon a zo a dawo ana kashe kuɗi ana ta wahala da yaro da ya samu wannan alluran wannan rigakafin kamar yadda malam Bahaushe ya ce tafi magani
malami na gaba bismillah
Assalamu
alaikum. Wa alaikum
salam. Sunana Muhammad.
To malam Muhammad. To malam Muhammad, me ya tambayar ka?
Eh, wa tambaya ta akan wannan ita abar da ake wannan allura polio. Akan allura polio ita me take kawo in an yi ni an yi wa ƴaƴana amma ni a gaskiyar magana an mu duk da akai masa har su da gaskiyar magana an yi na ji dadin wannan allura sosai sosai.
To me ya tambayar ka?
Hello?
Eh muna jin ka.
Yawa ita me take sawa ita an yi wannan allura
wato ita ka san ba allura ake ba wasu kwai ruwan magani ake bigawa na polio din da ne a zamanin da an yi na allura amma yanzu ana yin shi wanda ake biga ma yara ne kawai domin sauke ta don ba ma sai ka ba yake malamin azubuta ba koda wani ne da aka dan koya mai da zai diga ma yara domin a samu sauki ana iya ba shi digawa kawai ake yi yaro ya sha to idan yaro ya sha wannan maganin polio din za ta shiga jikinsa kuma za ta tabbatar da cewa ta wallafa wasu sinadarai na jikinsa da zai kare shi daga kamuwa da kwayan cutar polio ita kanta tunda ita polio tana ita ainihin kwayan cutar polio tana yaduwa ne ta hanyar iska ana wajen wasanni yara suna makaranta suna gida idan guda ɗaya na da polio yana hurta yana wasanni a makaranta da wajen islamiyya ko ko wajen wasan kwallo da sauransu da sauran abokanin sa yara idan suna ta mu'amala tare su ma za su kamu da wannan kwayan cutar da ya dauka amma muddin yaron naka an masa alluwar an diga masa wannan abun polio din to duk inda zai shiga ko za a rufe shi a daki tare da mutane 100 masu polio ne ba zai kamu da wannan cutar ba to wannan kariyar da wannan digon maganin ke bashi kenan idan muddin ya sha ta shiga jikinsa to kamar garkuwa ce za ta kare shi daga kamuwa daga ita cutar polio har abada.
To malami na gaba.
Salamu alaikum mai magana ana sami mai jami'i na dawo. Shin wai me ke kawo yawan yawaicin cutar ciwon kai na ɓari ɗaya? Za ka ga wasu musamman idan ciwon kai na ɓari ɗaya ta san musu ko sallah suka je yi sai sun rantsa idansu. Shin wai me yake kawo wannan ciwon kan?
To wannan kuma ya baro wani babban abu dandan abin da ke kawo ciwon kai da yawa ne akwai wato dalilai da yawa kala-kala amma babban dalili da ke yawan kawo ciwon kai shine wato rashin samun isasshen hutu da natsuwa da samun bacci idan baka samu isasshen ka bar jikinka ya huta yadda ya kamata ba ka mutsa ma jikinka da wasu abubuwa to za ka ga wato zai jawo maka ciwon kai a wannan bangare da yake ne shi yasa za ka ga mutane da yawa idan suka yi suna cikin damuwa ko kuma suka yi aiki mai yawa ko kuma suka yi karatu mai yawa ko wani abu dai haka nan wanda suka matsa ma jikinsu musamman idanunsu to sai ka ga cewa ya ja musu ciwon kai
to ciwon kai ya ce ciwon kai fa na gefe
sai na gefe kenan kwarai yana iya faruwa haka nan sa'an nan kuma yana iya faruwa ga cewa wasu akwai ciwon da ake cewa migraine wanda yana iya kasancewa da farko yana daga tsakiyar kai za ka ji shi sannan ya koma daga gefen kai to wa'annan su ma duka wani shi migraine yakan iya taso a kowane lokaci kuma wasu yakan zama musu shine ciwon da ke damun su amma baya tasowa wani lokaci sai idan sun shiga wani halin damuwa wasu kuma yakan taso musu ko da ba sa cikin halin wani halin damuwa saboda haka yana da wuya mawuyaci ne ka iya fahimtar me ke yawan abin da ke ja maka ciwon kai sai dai in ka sa ido ka kula za ka ga cewa wani zai iya gaya maka cewa idan ya yi ne yana jin yunwa bai ci abinci ko ciwon kai za ta taso wani kuma zai gaya maka idan ya yi karatu mai tsanani ya daɗe yana karatu wannan matsala ya ja masa ciwon kai amma kuma akwai wasu cututtuka daban kamar su malaria su typhoid su sauransu da ke iya ja mutum ciwon kai su mura duk wa'annan na iya ja mutum ciwon kai na tsakiyar goshinsa ko kuma na gefen kansa.
To akwai wani mai tambaya ne?
Akwai wani.
To bismillah.
Fajjal Lafkat mai dawo. Kike akwai wani yaro ne da aka haife shi an haife shi haka irin yana da irin kansa haka babba yana da girma haka babban kai haka yaron ya kasance baya iya magana kuma yana cin kasa yana cin batir duk wasu abubuwa dai da zaka ga mutane ba sa shi yaron yana ci to an kai shi ga asibiti ga an yi ya ba shi kokari to har yanzu yaron bai daina wannan abubuwan ba kuma sai sai da kai wurin shekara 4 zuwa 5 sannan ma yake da tafiya.
To ƙarshen shirin kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa Jimmai Ali ke fatan a huta lafiya.
Tuma da Allah a gaida Jimmai yanzu kuma sai kaɗan daga cikin sakonin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Assalamu alaikum BOA Hausa. Tabbas taron da ake gudanarwa a Maiduguri don gane yadda za a taimaka wa 'yan gudun hijira abin a yaba ne. Fatan mu dai shine Allah ya sa waɗanda aka yi don su abin ya kai gare su amin. Sako daga Isa Mai Kati Gashuwa. Sai kuma sakon Ali Usman Takalafiya birnin Kebbi wanda ya ce ina jinjinawa dakarun sojan saman Najeriya akan kakkaba sansanonin 'yan Boko Haram a dajin Sambisa na jihar Borno inda sojojin sama suka kashe 'yan Boko Haram 30 da kwato mutane 338 da kuma kwace makaman da 'yan Boko Haram ke kashe bayan Allah da su. Shi kuma Ahmadu Manaja daga Bauchi anguwan Karufin Mada ke cewa muryar Amurka mu 'yan Najeriya muna maraba da fatan alkhairi akan horar da sojojin Najeriya da sojojin Birtaniya ke yi akan ta'addanci da ma 'yan ta'adda. Fatan mu shine Allah ya ba sojojin Najeriya nasara da kawo ƙarshen zubar da jinin da ake yi na 'yan Najeriya. Kaddamar da hotunan mutane 100 da ake kyautata zaton 'yan ta'adda ne da rundunar sojojin Najeriya ke neman su ruwa a Jallu. Wani abu ne da ya kamata jama'a su sanya ido kuma su taimaka don ganin an cafke su domin rarrabe na gari da mugu tsakanin al'umma. Sako daga Adam A. Adam garkuwan matasan jihar Yobe. Sai kuma sakon Isa Mai Kati Gashuwa wanda ya ce salamu alaikum VOA Hausa. Ku bani dama na taya Alsan Watara murnar sake lashe zaɓe karo na biyu da ya yi da fatan zai rungumi kowa da kowa waɗanda suka zaɓe shi da waɗanda ba su zaɓe shi ba. Muna kira ga sauran 'yan adawa kuma da su haɗa kai su bi zaɓaɓɓen shugaban. Shi kuma Ukashi Abdulsalam Koko jihar Kebbi Najeriya cewa Allah ya sa taron da shugabannin ƙasashen Afirka ke yi yanzu a haka a New Delhi na ƙasar India kulle ya tafi kuɗin sabulu. Daga ƙarshe sai sakon Abdullahi Muhammad Mai Yama wanda ya ce Allah ya sa wannan tallafin da ƙasar India za ta baiwa ƙasashen Afirka ya zama silar magance talauci da kuma rashin aikin yi ga nahiyar Afirka.
Tuma da Allah ga Aliyu ya dawo da labarai a takaice.
To Mahmud, hukumar zaben kasar Tanzania ne dai ta tabbatar da cewa dan takarar jam'iyya mai mulki John Magufuli shi ne ya lashe zaben shugaban kasar da aka kammala ranar Lahadin da ta gabata inda ya kada abokin takarar shi na Chadima wato Edward Lowassa da kashi 58 cikin 100 na ƙuri'un da aka jefa a wannan zabe din. Mun kuma kawo rahoton da ke cewa shugabannin kasashen Afirka da India suna ci gaba da tattauna hanyoyin inganta dangantakarsu da kuma bunƙasa matakan kasuwanci a tsakaninsu. Sai dai har yanzu India tana bayan ita China ɗin a harkokin kasuwancin da suke domin yayin da India take ribanya yawan kasuwancinta zuwa dala miliyan 70,000 har yanzu na China ɗin ya zarce dala miliyan 100,000. A wani gefen kuma China yanzu ta soke manufar nan tata da ta daɗe tana amfani da ita na tilasta wa kowane gida da ke da mace da mijinta su haifi ɗa ko 'ya talau a hadin guda ɗaya. Yanzu ayar da kowane mutum da matarsa suna iya haihuwar yara biyu.
Tuma da Allah masu sauraro duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu ne sai kuma can da daddaren Allah yadda za mu zo muku da wani sabon shirin yanzu a madadin Ali Mustapha Sokoto. Da Julie Ladies Gresham da ta ba da umarni sai kuma injiniyanmu Mr. Skip Sisk Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.